اجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نغودي مع الله سبحانه وتعالى cikin huwa cewa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 27 ne ko 28 ga watan Safar shekara 1447 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda yake daidai da 22 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya. Za mu ci gaba da darasin da muke yi jin fassara na ma'anonin ayoyin Al-Qur'ani mai girma, gurgudan abin da ya sawwaka cikin littafin Radul Azhar ila ma'ani Al-Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin suratul A'raf, mun tsaya aya ta 34, za mu tashi wadda take biye insha Allah. Qala bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم أبوابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
ويانزو wannan sabon iya shege da yara suka kullo ba za ka mataki a kai ba. Haka yara sai su dinga abin da sai ga dama a cikin gari, kawai a zuba musu ido su kago wani fitina kawai na guje-guje da mashin, ba wanda hukuma ba za ta yi magana ba, ba za ta ɗau mataki a kansu ba, rasa fiti ba abin da suka iya, kenan sai tarewa waɗanda ba su da lamba a jikin abin nan. Yara suna iya shege, ƴan sanda ba za su ɗau mataki ba, masarauta ba za ta ɗau mataki ba, ba daidai ba ne. Al'umma in aka bari yara suna can iya shege da so ga dama, to wata rana za su kullo da wani abin da zai kori jama'a a cikin gari ba. Dole ne a ɗauki mataki. In ku ba ɗau mataki ba, to ba mu da hukuma kenan. Sai mutane su kuma su dinga ɗaukan mataki da kansu, wanda ko ba haka ya kamata ba. Dole ne a ɗauki mataki. In su ba su da mafaɗi, to ai akwai hukuma. Allah ya sauwaka. Na'am, aya ta 38 ko? Allah ta'ala ya ce, قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. أصلا سياقين أن تسيا تسكيان سني wato ya fara daga aya ta 35 da Allah subhanahu wata'ala ya sake yin kira ga ƴan Adam ya ambata musu idan hashiriya daga ubangijin su ta je musu ma'ana idan wani manzo ko su manzanni da za su dinga karanta musu ayoyin Allah sun je to duk wanda yake yayi shirka yaba abin da manzanni suka zo da shi ya kyautata aikin sa to shi kan ba zai ji tsoro ba a ranar alkiyama kuma ba zai yi bakin ciki ba dangane da abin da zai fuskanta amma fa waɗanda suka ƙaryata game da ayoyin Allah suka yi watsi da su suka yi girman kai suka ga sun fi ƙarfin su bi to Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne ma'abuta wuta za su dawwama a ciki domin babu wanda ya kai zalunci fiye da wanda ya kaga ƙarya Allah bai faɗi magana ba sai jingina masa ko kuma wanda aka faɗa masa ayoyin Allah sai ya ƙaryata to ba wanda ke shi zalunci shine Allah ta'ala ya ce irin waɗannan za su samu rabonsu wato na abin da Allah ya rubuta imma dai ana nufin abin da aka kaddara musu na alheri ko na sharri da ajali na arziki da aikinsu kamar yadda Ibn Jarir ya fassara ko kuma dai abin da Ibn Kathir shi ma ya ambata za a rubuta musu ayyukansu da arzikinsu da kuma rayuwarsu kowa ba zai tsallake abin da Allah ta'ala ya gindaya masa ba wato kangarewa kenan da suke yi da kimbin Allah da yin shirka ba zai kara musu tsawon rayuwa ba ba zai kara musu yawan arziki ba ba zai kara musu komai daga cikin abin da dama Allah ya rubuta shine nasu ba kuma matukar ba su tuba ba har dai lokacin da mala'iku da za su anshi rayukansu suka je to mala'ikun za su tsawatar musu su goranta musu ina ababen shirka ina madogararku wanda kuka rike baicin Allah in ma suna da wani abu da suke gadara da shi cewa shi suka rika shi yasa suke sabawa Allah to a lokacin abin zai bace musu don babu komai wanda za su gani sai mala'ikun da ke gabansu don haka za su ce dallu anna wa shahidu ala anfusihim sa'inna sai su shaida makawunansu annahum kanu kafirin cewa fa su ashe a rayuwarsu sun kasance kafirai ne sun kibin abin da Allah ya ce kuma lokaci ya kure ajalin ya riga ya zo ba za a yi jinkiri ba balle a ba su dama gyarawa ko da an ba su dama tunda sun ɗabi'antu a kan kangara to kangara za su sake komawa kanta to yanzu tamkar kiyama ta tashi domin idan mutum ya yi rayuwa ta duniya bai bi Allah ba to idan ya je shi hayatul barzakhiyya babu abin da yake jira sai sakamakon kiyama ba abin da yake jira sai sakamakon kiyaman kawai to shi saka kaga daga amsar rayi sai ba ambaci hayatul barzakhiyya ba sai aka tsallaka aka fadin magana kiyamar ma ga ta tsaya qala sai Allah ta'ala ya ce musu ai qala ta'ala lahum yawmal qiyamati sai Allah madaukaki ya fada musu a ranar alqiyama udkhulu fi umamin ku shiga cikin wasu al'umomi qad khalat min qablikum min aljinn wal insi fin nar al'umomin da suka shude a gabaninku aljanu da mutane da suka yi kangara ku shiga cikin su fin nar a cikin wuta ma'ana kenan akwai al'umomin da suka shude wadanda suka kibin Allah tun daga zamanin annabi Nuhu alaihi salam ko gabanin zuwan annabi Nuhu ma mutane da suna kan addinin Allah da Allah ya aiko annabi Adam ya zo ya wa'azi mutane suna kan addinin Allah kana nasu ummatan wahidatan mutane sun kasance al'umma ce guda ay ala millati tauhid har sai lokacin da suka karkace suka soma shirka fa ba'atha Allahu an-nabiyina tukunna sai Allah ya soma aikowa annabawa annabi na farko manzo da aka aiko ya ƙara jaddada wa mutane tauhidi shine annabi Nuhu alaihi salam to kaga akwai waɗanda suka saba ma Allah suka dinga shirka kenan tun kafin zuwan annabi Nuhu shi yasa ma suka dinga wasiya la tadharunna alihatakum wala tadharunna wuddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra faqad adallu kathira wala tazidi adh-dhalimina illa dalala har wasiya suke yi wannan da yazo yana muku gargadi ku rabu da shi kar ku bar ababen bautan nan naku yaghutha da ya'uq da nasra kar ku bar su gumaka ne to kaga kenan sai a ce su waɗanda suka kangare a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka shirka suka kibin Allah da manzansa har mala'iku suka amshi rayukansu a wannan yanayi to a ranar alkiyama za a ce musu udkhulu fi umamin ku shiga cikin wasu al'umomi daban-daban kad khalat min qablikum waɗanda suka shude a gabaninku a kayin bata min aljinni wal insi daga cikin taron aljanu da taron mutane finnari su shiga cikin wuta kaga finnari muta'alliqun nabi udkhulu ay udkhulu finnar ko udkhulun nar Allah ya ce kullama dakhalat ummatun duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta saboda za a shiga cikin wuta ne ba wai bai daya ba a jama'a za a dinga korawa ai kaga fir'auna zai ja jama'ar sa ya kadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar bi'sal wirdul mawrud shine yake jagorantar mutanen sa a ranar alqiyama ya kwarara su cikin wuta tir da irin wannan kwararawa da ake gangarar da su cikin ta to she saka jama'a ne za a shiga ba wai lokaci guda za a shiga ba ko da su kafiran da suka kafirce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara jama'a to she saka nan aka ce kullama dakhalat ummatun ashe ko waɗanda suke fara shiga kamar yadda aljanna ita ma ko wanda suke fara shiga ba wai bai ɗaya ne za a shiga ciki ba ko wanda suke fara shiga wanda ake fara bude masa kofar aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke take masa baya cikin al'ummarsa Allah ka samu cikin su tukunna sauran al'ummomi su biyo baya to haka nan ita ma wuta jama'a ne za a shiga duk lokacin da wata al'umma ta shiga wuta la'anat ukhtaha sai ta tsine ma yar uwarta in ta gamu da ita an koro wannan jama'a idan ta shiga ta ga wata jama'ar a ciki sai ta tsine mata albarka allati qablaha wadda tazo gabanin ta li dalaliha biha saboda ta bi ta ne wajen bata ai shi bata wasiyicin sa ake yi kamar yadda ake wasiyicin bin Allah baka ga mutanen annabi Nuhu ba da suka ki sai suna wasiya ga ƴan baya la tazarunna alihatakum kar ku bar to haka ake wasiya suke yi ku rike wannan abun fa da kyau anan ne ake za a samu tsira masu bin shehu ne su ma haka wasiya suke yi masu bin sunna su ma wasiya dan haka kai asara idan baka yi wasiya da bin sunna ba ƴan baya ba abinda zaka gadar musu sai bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka duk wata al'umma idan ta shiga wuta sai ta rika tsine ma wacce take bayanta hatta idza daraku fiha har sai idan sun hadu a cikin ta ai tadaraku ne sai aka shigar da waccan ta'un cikin abin nan dalun tadaraku sai aka ce hatta idza daraku ai talahaqu ma'ana isir chakuda fiha jami'an a cikin wutan baki daya qalat ukhrahum na karshen sai su ce wa humul atba'u sune waɗanda suka bi an bar musu wasici na saba ma Allah kuma sai suka yi riko da shi suka bi sai su gaya ma waɗanda suka bin li'ulahum ga na farkonsu ai li'ajalli ulahum ga waɗanda suke maɗaukaka a cikin na farkon wa humul matbu'un su ne waɗanda aka bi
rabbana haula'i adalluna, sai ce ya ubangiji waɗannan dinnan su ne suka badda mu, fa'atihim azaban du'fan minan nar, ka ba su azaba rubi a cikin wuta. Wato su a hukuncin su sai su ga ai tunda waɗancan ne suka musu wasiya kuma su suka ja su, su suka koya musu bata kuma suka yadda suka bi, to ai su sun cancanci a ruba musu azaban, kar a hada su azaba iri daya. Mun gane ko? Ai sai su ce wanda suka tallata musu suka fi cancanta. Kage yanzu kenan diplomasiya ta katse a tsakanin su. Su da suke ganin cewa duk abin da waɗancan suka faɗa shine gaskiya, ayi watsi da nassi kada a bi shi. To yanzu sun juyo kuma suna tsine mu, suna la'anta su, suna ma nema musu Allah ya rubanya musu azaba. Dama haka Allah ya faɗa. Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karwatan fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna. Waɗanda suka bi a ranar alkiyama sai su gaya ma waɗanda suka bin, masu biyayya, sai su gaya ma waɗanda suka ja su, za su barwanta daga gare su. Ittabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u, ittabara alladhina taba'u min alladhina tubi'u, waɗanda suka yi bi za su barwanta daga waɗanda aka bin. Kuma a wannan rana zai zamanto duk wani hanyoyin sadarwa tsakaninsu ta katse, har ma suna goranta musu da kuka ce yanzu ba ruwanku da mu, ba ku kuka ja mu ba, to su mu ma ba ruwanmu da ku. Kuma sai su roƙi Allah ina ma da a maida mu ba, inda za a maida mu koma duniya da za mu zama ba mu ba su. A yayin gaya muku Allah bai bar ku a cikin duhu ba, sai dai aiko manzanni takanas suna muku wa'azi. To don haka a lokacin za su nemi akan Allah ta'ala ya rubanya ma waɗancan jagororin nasu azaba, har ma wai suna ba da uzuri tamkar wai su ba su da laifi. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, rabbana fa'atihim du'faini min al'azabi wal'anhum la'anan kabira. Kamar yadda yazo cikin azab, wai uzuri suke barwa su dan a kyale su, su nuna ba su ne masu laifi ba, wane ne saka su suka yi. Inna ata'na sadatana, ya Allah mun bi shugabannin mu ne kubara ana da manya cikin mu, ba mu saba wa maganar su ba saboda girman su da muke gani, to ya Allah kuma shefi su girma, me yasa ba su ma maganar Allah ba, suka ai ba uzuri bane. To don haka wai su suna faɗa ne a matsayin uzuri. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, su ne suka badda su hanya. Don haka sai su ce rabbana wa ajihim du'fayni min al'azab, Allah ka ba su rubi na azaba. Wal anhum, kuma Allah ka tsine musu la'anan kabira, tsine wa ma babba. To shine anan ma Allah ta'ala ya ambata kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, duk irin lokacin da yan baya suka shiga sai su tsine wa yan gaba, ma'ana mabiya sai su tsine waɗanda suka ja su. Hatta idza daraku fiha jami'a, har sai sun hallara a cikin ta baki daya, qalat ukhrahum liulahum, mabiyan sai su gaya ma waɗanda suka bi rabbana haula'i adalluna, ya Allah waɗannan su ne suka bashe mu, fa'atihim azaban du'fan minan nar, ka ba su azaba rubi a cikin wuta. Ai mudha'afa, qala ta'ala, sai Allah ya musu hukunci. Tunda yan sun nemi a rubanya ma waɗancan azaba, ai su ne suka ja su, don haka sun cancanci rubi, sai Allah ya ce li kullin du'fun, ga kowa a cikinsu za a masa rubi. Don haka za a yi ma waɗancan waɗanda suka ja ɗaya rubi, waɗannan ma za a ruba musu. Allah sai ce kowa an ruba masa azaba, kuma jaza'an ne wifaqa, azaba ce wanda ta dace da su, sakamako ne da ya dace da aikin da suka yi. Ai sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan sakon Allah as-sadiqul masduq, kuma suka ƙaryata Allah din kaga kenan harce biyu suka yi ba zai yi mutun ya ƙaryata annabi bai ƙaryata Allah ba ba zai yi mutun ya ƙaryata Allah bai ƙaryata annabi ba to don haka za a ce li kullin da'fun kowanne daga cikin su yana da rufi walakin la ta'lamun amma fa Allah ya ce ba ku sani ba mali kulli fariqin wani irin nau'i ne yake ga kowane bangaren in Allah ya ce rufi ba san me yake nufi ba ma'ana mu dai mun san rufi a kawo ne kuma a sake kawowa irin sa haka ma'anar take me yake kunshe a ciki ba sani ba haka ne ko me yake kunshe ba a sani ba ai yanzu misali kaman kyauta ne wannan sai a dauki parcel da kudi a ciki sai a bashi wannan ma sai a dauki parcel duk girman su daya sai a ba mu wannan ka san me a ciki girman su daya a ida girman su daya ta iya yiwa wancan naira 100 ne bunch daya aka nade a ambulan aka silin aka bayar ta iya yiwa wannan kuma naira 2000 ne bunch daya aka saka ai dai girman su daya haka ne ko za a ce wannan an bashi ambulan guda wannan an bashi ambulan guda amma me yake ciki sai kai da ka bayar to don haka nan da yace wala wal kullin dhifun Allah ne ya san me yake a cikin rubun kai dai ka san an ce rubawa an yi ne an kara amma me yake kunshi a ciki Allah ne ya sani yadda ba a san nau'in dadin aljanna ba haka azabar Allah ma ba a san yaya take ba Allah ka raba mu da azaba wa qalat ulahum wadancan na farkon su wadanda suka yi ja mutane kenan akan bata sai su ce li ukhrahum ga yan baya ga wadanda suka ja fama kana lakum alaina min fadlin ku sani fa ba ku da wata falala akan mu kar ma ku nemi za ku nuna ku ba ku da laifi ai lokacin da suka ce wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila kamar yadda ya zo a hasab ya Allah mu mun bi shuwagabanninmu ne da kuma manya a cikinmu su ne suka ɓadda mu yanzu ai suna nuna kenan ba laifinsu ba ne ɓata manyan da suke girmamawa ne suka ja su don haka su suka ci amanarsu don haka laifi ya ƙare ga waɗancan to she saka sai su masu waiwaice su bayan Allah ya hukunci cewa ba za a rangwanta wa kowa ba to sai su juya su ce to fama kana lakum alaina min fadlin abinda kuka faɗa ba ku sani ba ku da wata falala akan mu ma'ana laifinku bai gaza laifin waɗannan ba sai su gaya musu cewa laifin mabiyan bai gaza laifin waɗanda suka ja su ba an aiko musu waɗanda suka ja su ne ai ba aiko musu ba wa aka aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga hujjoji nan bayyananne kuma an musu bayani ware wake amma ba su bi ba uban gayyar ma kansa iblis ina gorantawa mutane yake yi gorantawa mutane yake yi ya ambata musu akan ciwon shifa ku sani inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah fa ya muku alƙawari wa'adi na gaskiya ya aiko manzo ya kwadaita muku aljanna ya muku kashedi game da shi iblis din zai ce an yi muku kashedi game da kansa kuma ba bar ku a duhu ba an nuna muku yadda za ku kubuce masa kuma an ce muku in kuka bi shi halaka ce ku bi Allah a nan ne shiriya take ku bi manzanni inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum yace shi ma sai yayi wa mutane wa'adinsa fa akhlaftukum sai na sa kuka saba na Allah don haka shi ba shi ne mai hukunci ga mutane ba su ma ba su ne masu hukunci a gare shi ba shi ne zai lazumci lamarinsu ba su za su lazumci lamarinsa ba ma ana bi musarrikhukum wa ma antum bi musarrikhiyya sai ya ce mai inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ni fa ba ruwana da tarayyar da kuka yi da Allah da ni iblis zai faɗa haka batan da kuka yi ni ba ruwana na baranta ku kuka ja wa kanku yace shi ba ruwansa Allah ya yi wa mutane alƙawari suka danne kunne suka buka walwalniya to kaga su ma waɗannan shugabannin bata jagororin bata wallahi baranta za su yi daga waɗanda suka ja su azo ana ambata ma tatsuniya ka san janibi biyu ne two extremes ne janibi daya waɗanda suke ashabul kalam wanda ake ce su ashabul kalam kaman jahmiya da mu'tazila su kullun a ma'aunin su suna fifita hankali ne akan naql yuqaddimuna al-aql 'ala al-naql abinda aka naqalto na hujja a baya yake hankali shine a gaba dan haka shi hankalin su shi yake jagoranci ga nassi in hankalin su ya ba su nassi ya saba to don haka nassin ba haka yake nufi ba sai su bashi wata ma'ana ashabul kalam kenan to kaga sai suka bo ne extreme suka baude janibi guda kuma wadanda suke bin kaman addinin sufaye tasawuf su kuma hankalin ne ma suka ajiye shi kwata-kwata ba a bukatarsa kaga duka bangare guda biyu ba shari'a suke yake da ita ba ba su amfani da annaqlu wadancan yufaddiluna ko yuqaddimuna al-aql 'ala an-naql sun ajiye annaqlu wanda shine shari'a sun ajiye shi a gefe aql shine gaba to su mu'annab ba su amfani da shi shari'a to amma su kuma sai suke watsi da hankalin ba hankali su a wajen su ba shi da tasiri wajen tabbatar da abin da yake na addini mun gane ko hankali su a wajen su ba shi da tasiri dalilin da ya saka kenan su duk abin da shehu ya faɗa karamin yaro ma in an faɗa masa aka ce ai kaza da kaza yaro sai tuntsire da dariya saboda yaga abin ya saba wa a hankalce ma ba za a ce haka ba yanzu misali mutum sai ya zo shiga giya a gabansa yana zubawa kuma kana jin warin giya kuma ka san giya ne ya bude stout yana sha sai a ce a ya giya kake sha sai ce sai shehu ya ce a wannan ba giya bace fa baka kula ba ne ai tsimi yake sha kunun zaki ne wallahi yadda za su cewa za a ce kunun zaki ne shehu ya ce kunun zaki ne wannan ba giya ba ne kunun zaki ne wanda yaro ma yin an gaya masa zai ce a ko ba haka ba ne to a kayan wannan amfani da hankalin ne suka bauɗe sun yi watsi da hankali alhali shari'a ba ta gabatar da hankali shi ne ultimate ba ba shi ne yake yanke hukunci ba shari'a ce amma kuma shari'a ba ta yi watsi da hankali ba shi ya saka shari'a tana tafe da hankali abinda ba washe yake cewa wasu shari'a saɓanin hankali ba haka ba ne shari'a ba ta watsi da hankali ba amma ba ta sa shi a gaba ba hankali yana biye da ita hankalin shi ne yake nuna wa mutane ma ya gane shari'a shi ya sa a cikin alkur'ani za ka ga Allah ta'ala ya ce inna fi zalika la ayatin li qaumin ya'qilun sai a ce afala ta'qilun ba za ku hankalta ba a cikin wannan akwai ayoyi amma fa ga masu hankali in shi hankali yana nusar da mutum ne ya ƙara gane shari'a amma ba shi ne jagaba ba naqal abinda aka samu daga wajen Allah da manzansa shi ne jagaba amma zai nusar da kai ka iya ganewa shari'a ko kauniya idan ka dube ta zaka ga shi yasa ake cewa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid ai zaka amfani da ankali ne inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab me al-lubbu al-aqlu shine al-lubbu la ayatin li ulil albab ay lil aqilin ga masu hankali sai aka siffanta su allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar to kaga nan su sai su goranta musu wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin za ce ba ku da wata falala fa kanmu saboda kun yi watsi da shari'a, la annakum lan takfuru bi sababina, ba kun kafirce ne a dalilin mu ba, ai laysa dhanbukum ahwanu min dhanbina, za su faɗa musu cewa zunubin waɗancan mabiyan bai fi zunubin jagororin sauki ba, liyakuna azabukum akhaf, ballantana har su nemi azabar su ta zamanto ita ce mai sauki, fa nahnu wa antum sawa, za su nuna musu da su duk ɗaya ne firtikabil kufr, wajen aikata kafirci. Qala ta'ala lahum, sai Allah madaukaki ya ce, fa dhuqul azaba bima kuntum taksibun, ku dantana azaba game da abin da kuka kasance kuna aikatawa, ai dangane da abin da kuka aikata a duniya wajen saba ma Allah da yin watsi da shari'arsa. Na'am.
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
الله تعالى يتي إن الذين كذبوا بآياتنا للي وأن نسك كريتا قمد آيو يم واستكبروا عنها suka yi girman kai gabaranta, ai takabbaru an hafa lam yu'minu biha, ba su yi imani da ita ba. La tufattahu lahum abwabus sama, ba za a bude musu kofofin sama ba, me ake nufi kofofin sama? Wasu malamai suka ce ba za a bude kofofin sama li'adiyatihim, kamar yadda ya zo cikin Fathul Qadir, ba za a bude kofofin sama ga addu'o'insu ba, ai an ce innal ladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina, ai Allah ya ce fad'u wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal. To wasu malamai sai suka ce abinda ake nufi kenan la tufattahu lahum abwabus sama, wasu malamai suka ce li a'malihim la tufattahu lahum abwabus sama liqubuli a'malihim, dan karban ayyukansu, saboda ai ayyukan kirki sune waɗanda suke tafiya sama. Me yake daukaka shi? Kalmar tauhidi, ilayhi yas'adul kalimut tayyibu wal 'amalus salihu yarfa'u, kalmatut tayyib anan ana nufin kalmar tauhidi, kalmatul ikhlas, ita take tattagan ayyuka. Ashe duk lokacin da wanda bashi da tauhidi yayi aiki mai kyau, ya sada zumunci, ya faɗi gaskiya, yayi sadaka, amma kafiri ne, ba inda aikin sa zai je. To shine wasu malamai suka ce la tufattahu lahum abwabus sama, ai ba za a daga ayyukan su sama domin a karbi ayyukan su ba. Wasu malamai suka ce la tufattahu lahum abwabus sama, ai ba za a bude musu kofofin sama ba, ma'ana ba za a bude musu kofofin aljanna ba, kofofin aljanna ba za a bude musu ba. Me ya saka? Ai saboda ita aljanna a sama take, shine aka ce ba za a bude musu kofofin aljanna ba. Wasu malamai suka ce a'a, abinda ake nufi la tufattahu lahum abwabus sama ai li arwahihim idha qubidu, ba za a bude musu kofofin sama ga rayukansu ba lokacin da aka amshi rayin. Kuma wannan fassara tana da ƙarfi, musamman idan aka yi la'akari da wani hadisi wanda Ibn Jarir At-Tabari ya kawo shi, ya rawaito shi daga Barwa ibn Azibin, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma an samu ruwaya daga Abu Hurairata. Tarafin wannan na Barwa ibn Azib shine ya kawo shi da tsayi, yayin da yake ambata wata janaza ce aka kai makabarta da aka je sai aka samu ba a gama tono ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zauna sai ya dauki itace yana dan kwa kwatan kasa a lokacin sai yake ambata musu yadda amsar rayi yake ga mumini da yadda amsar rayi yake ga kafir a cikin riwayan abu hurairata da ya kawo ta mukhtasira yace almayitu gashi na kasa almayitu tahdhuruhu almalaika fa idza kana ar-rajulu salihan qala ay almaliku ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyibah kanat fil jasad at-tayyib mamaci malaiku suna zuwa masa idan bawan Allah ya zamanto salihi ne to an ambaci yadda mala'ikan zai zo mala'ika zai zo masa mala'iku za su zo maddal basar iya ganin sa in ya daga kai sai ga mala'iku ne ga suna gefe da gefe sun yi jerin gwano sai ya ga mala'ikan mutuwa ya zo malakul mauti wa na'a awanuhu ne idan ya zo sai ya zauna jikin kansa su kuma waɗancan mala'iku sun tafo da wani mayafi daga cikin mayafai na aljanna tare da su akwai turare da duk wani almiski da yafi kowanne kanshi a duniya bai kai shi ba zai tafo da wannan mala'ikun suna rike da wannan mayafin da turaren shi kuma idan ya zo zai zauna kusa da kan mamaci wanda zai anshiran nasa mumini to shine zai gaya masa wannan kalami yace ukhruji ayyatuha an-nafsu at-tayyiba kanat fil jasad at-tayyib ukhruji hamida wa abshiri bi ruhin wa rayhanin wa rabbin radin ghayra ghadban zai ce ya ke rai wacce take mai tsarki a jiki wanda yake mai tsafta ki fito a bar godewa ana miki albushir da hutu da annashuwa ana miki albushir game da wani ubangiji wanda ya yarda da ke ba mai fushi da ke ba fala yazalu yuqalu la hadhalika hatta tantahi ila sama'i sabi'a asali a wacce riwaya ta Barwa ibn Azib yace ran zai dinga fitowa a hankali a hankali a hankali tamkar yace ka akhiru qatratin min as-siqa tamkar dugon karshe da zai fito daga cikin salka tunda ai ka san ita salka fata ce kuma fata ai akwai ta tsotsuruwa in kai haka ruwan ya gama zubewa yana digewa da sauri da sauri da sauri har na karshen kuma a hankali zaka ga yana fita har sai yayi taru tukunna sai ya dige to cikin sauki kenan za a fitar da rayi to shine a lokacin shi kuma mala'ikan mutuwa malakul mauti yana amsarta su waɗannan mala'ikun ba za su bashi ran a hannunsa darfata ainin ko da kiftar ido ba sai su amshe ran sai su saka a cikin wannan mayafin da suka zo da shi daga aljanna a sa masa wannan turare shine sai a tafi da shi sama ta daya mala'iku za su ce wani rayi ne wannan mai kanshi haka sai a ce wane ne dan wane sai a fade shi da sunayensa mafi kyau fulan ibnu fulan bi ahabbi asma'ihi ilayhi sai su ce maraba da shi shuwagabanni na mala'ikun sama ta ɗaya sai su ce ba mu raka ku sai su masa rakiya har kofar sama ta biyu haka za a tafi har sai an tafi sama ta bakwai kaga wannan riwaya mukhtasiratan tazo sai aka ce wato hatta tantahi ila sama'i sabi'a har sai an tuke zuwa ga sama ta bakwai ailil ardi ala rabbiha abujro da ita zuwa ga ubangijinta fa idza kana ar-rajulu saw to nan ma akwai wani abu da yazo a cikin riwayar barwa'u ubangiji subhanahu wata'ala zai maraba da ita sai ce uktub abdi fi illiyin kurbuta bawana a cikin illiyin sai kuma Allah ta'ala ya ce amma ku dawo da shi duniya yace saboda alƙawari ne a wajena minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum to sai a dawo da ita anan ma kuma da dadin da zai same ta to kaga dai nan muhallin ya fito cewa bawan Allah ana bude masa kofofin me kofofin sama har sai ya je saman saman bakwai ubangiji ya yi maraba da shi ya ce a rubuta shi a cikin illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun amma mutumin banza fa fa idza kana ar-rajulu sawi in mutumin banza ne su ma mala'ikun haka za su zo mala'ikan mutuwa zai zo ya zauna a jikin kansa ya ce ukhruji ayyatuha an-nafsul khabitha ya ke kazantacce rai fito kanat fil jasadil khabith da ta zan a jikin kazamin jiki ukhruji zamima fito kina abun zargi wa abshiru bi hamimin wa ghassaq albushrun kinwan zafi ne da ruwan sirkamaki wa akharu min shaklihi azwaj da wani ma irinsa nau'i nau'i Allah ka tsare fala yazalu yaqalu laha zalika hatta takhruja ba zai gushe yana fada mata haka ba har sai ta fita arwayan barwa ibn azim aka ce fatughriqa fi fataghriqu fi jasadihi ran sai ya saki nitsewa a jikin mutumin sai mala'ikan mutuwa ya kama sai fusgota yace kaman yadda wato kama yanzu usafudu min as-sufil mubtalli kaman yadda matsefata take fusgan gashin dabba wanda aka jika shi da ruwa ya ciccure ya ciccure an jika shi da ruwa ya ciccure aka sa matsefata fusgowa za ta yi kaman haka za a fusge ran nasa a fito da shi bala masa maraba ba amika sha waɗannan mala'ikun sun nade shi a cikin musibar da suka zo da ita thumma yu'raju biha ila as-sama'i sannan sai a tashi da ita zuwa sama ta daya fa yustaftahu laha sai a nemi a bude mata kofa fa yuqalu sai mala'iku su ce man hadha wane ne wannan fa yuqalu sai a ce wato za a faɗi wane ne nan ma rawayan Abara ibn Azib za a bashi za a ambaci sunansa da mafi munin sunansa in shafshanku ake ce masa shine in kiyarsa kuma baya bin Allah sai a ce masa shafshanku in sunan wani arnan dan bole ya dauka ya maka wa kansa kuma ga iya shege da kin sallah da kafirci da kin abin nan tauhidi shikenan sai a kira shi da wannan mummunan sunan ba za a kira shi da sunan da babansa ya nada masa mai kyau ba fa yuqalu sai mala'iku su ce la marhaban bin nafsil khabitha kanat fil jasadil khabith ba a maraba da kazantacciyar rai da take cikin kazamin jiki irji'i zamima koma baya kina mai abin zargi fa innaha la tuftahu laki abwabus sama kun gani ko dan ke ba za a bude miki kofofin sama ba fatursalu minas sama don haka sai a watso ta daga sama thumma tasiru ila alqabr ta koma zuwa kabarinta nan ma ta hadu da abin da za ta hadu da shi kamar yadda ya zo a cikin riwaya na Bara ibn Azib Allah ka mana kyakkyawan karshe to kaga wannan tana goyen bayan waccan fassara ta karshe wanda aka ambaci la tufattahu lahum abwabus sama ai kofar saman ne da gaske ba za a bude ba garayin ta idan an cira shi ran mumini za a tafi da shi saman saman bakwai ai maraba da shi a rubuta shi cikin illiyin kana ya dawo jikinsa ya ansa tambaya a kabar kuma a buda masa daga cikin farfajiyar aljanna aikinsa mai kyau yana an bude masa a cikin farfajiyar aljanna Allah zai ce a bude masa daga kofofin aljanna wa albisuhu min libasil janna ku sanya masa tufafi irin tufafin aljanna sai yana cikin wannan nishadi sai ya ga wani mutum kyakkyawan mutum sai ya ga mutumin ya zo sai ya masa sallama sai ya amsa sai ya kada baki ya ce kai din wane ne na ga fuskarka ta mutumin kirki ne da ya zo da alheri sai ya zauna sai ya ce masa ana amaluka salih ni ne kyakkyawan aikinka da ka dage kai ta yin nan shine Allah ya halice a matsayin shakalin mutum ya zo dan kare ji kadaici ya ɗebe masa kewa na ɗan zaman da zai yi a cikin barzahu to in ya ga haka an masa albushir kenan ya san cewa abun zai zo da daɗi in kiyama ta sai ya ce rabbi aqimis sa'a ya Allah ka tada alkiyama mana domin ya koma zuwa ga iyalina haka ma zai ce dan na koma in hadu da iyalaina na shiga gidana Allah ka samu dace to har ila akwai wata riwaya wanda Imam Muslim ya kawo wanda ita karara take nunawa ma wannan fassara la tufattahu lahum abwabus samaa saman ake nufi domin tazo da irin wato jumla wanda tazo ta a cikin shine hadisin dake gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ummati 12 munafika la yadkhuluna aljannata wa la yajiduna rihaha hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat cikin al'ummar sa akwai wadansu nau'o'in mutane munafikai guda 12 wadanda ba za su shiga aljanna ba za ma su ji kanshin ta ba har sai lokacin da raqumi zai shiga ta kofar madinkiya thamaniyatun minhum takfihim ad-dubaila takwas daga cikin su nau'in azaba zai wadatar da su yace sirajun minan nari yadhharu fi aktafihim hatta yanjama min sudurihim wata fitila ce da za a fitar musu ta wuta wanda zai fito a jikin kafadunsu har sai kirjinsu ya bayyana wannan shine nau'in azabu su da za a musu ita ce ma wadda take mai dan sauki sauki to kaga nan fassara na waccan aya shine fi ummati 12 munafiqan la yadkhuluna aljanna hatta wa la yajiduna rihaha hatta yalija aljamal fi sammil khiyat wannan fassara kenan ita tana nuna me ba tana nuna budewa komansa tana nufin dukhulul janna mun gane Allah sa an gane abinda na faɗa ai a baya akwai fassara wanda aka faɗa dukhulul janna ko to ita wannan ta goyi bayan waccan fassarar da yake ashe duka fassarori biyun za su a wanda ba bude masa kofofin sama ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna don haka ita waccan da wannan sun hadu tare ke wallahu ta'ala a'lam shine nan malam yace idza urija bi arwahihim ilaiha ba'da al-maut kaga shi ma sai dauki waccan fassara ta ba za a bude kofofin sama ne ga ruhin su ba lokacin da aka amshi rayuka fayahbita biha ila sijjin ko fayuhbata biha ila sijjin sai a watso da su cikin sijjin fil ardi sabi'a a cikin kasa ta bakwai can kasa kenan can kuma da aka ce ma adraka ma sijjin bi khilafil mu'min sabana mu'mini fatuftahu lahu shikan za a bude masa kamar yadda muka ji a cikin hadisi wa yus'adu bi ruhihi ila sama'i sabi'a za a tashi da ransa har zuwa saman bakwai kama wara da fi hadithin kama yadda yazo cikin wannan hadithi da aka ishara zuwa gare shi kuma Allah ta'ala ya ce wala yadkhuluna aljanna su fa wadanda suka karyata game da ayoyin Allah suka yi girman kai suka ga sun fi karfin su bi ayar Allah wala yadkhuluna aljanna kuma ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamal fi sammil khiyat har sai lokacin da raqumi yadkhulu raqumi zai shiga kenan fi sammil khiyat a cikin kofa ta madinkiya kofar allura kofar allura idan kuma zai shiga ta kofar allura ba zai shiga ba wato ai ana nuna cewa har abada ba za su shiga ba har abada ba za su shiga aljanna an kawo wani abu ne wanda yake mustahili a duniya idan kuma ya shiga ta kofar abin nan ai ba zai yi ba ha ba zan yi ba yi zare ma ya aka kare ana sawa wani tela ya dan soma girma yayi haka zai sa allura ya dungura ya dungura sai da wajen sau biyar sai na ga ya haka kawai aji zaran sai ya tashi sai na ce kira yaro ya saka maka yi wani yaron tela yana zuwa da ya haka sai sa to kaga zare ma sai da kira yake shiga to ballantana ce raqumi zai shiga nan malam ya fassara da alhabalul ghalid alhabalul ghalid ya dauki fassara ne na qira'an abdullahi ibn abbas qira'a ce shadha ba wai qira'a ce mutawatira ba qira'a ce tafsiriyya ibn abbas ya kance jummali to jummali kuma shine alhabalul ghalid atuwar igiya wadda ake dauko kuma akan ce hablus safina wato igiyar da ake daurewa abin nan mai sunan sa jirgin ruwa da shi ai ka za ka ga katuwar igiya ce ko katan tuka ne wanda ita ake sanyawa in an zo bakin gaba sai a sa tuke jirgin sai a daure shi a jiki to jummali ne shi kuma ba jamal ba jummalu to ibn abbas kan yakan abin nan karanta hatta yalijal jumalu fi sammil khiyat to wannan fasara shine katuwar igiya amma ba kira'a ce wacce take mutawatira ba to shi din ma dai wani abu ne wanda yake mustahili mun gane ko ka dauko irin wannan katuwar igiyar kace zaka saka ta a ciki ai sai a ce ka tabu dan ba zai yi ba to in wannan zai shiga in raqumi zai shiga ko a waccan qira'a shadda fasaran abdullahi dan abbasin katuwar igiya za ta shiga ta kofan allura to za su shiga aljanna to wannan ko ka san mustahili ne kenan ana ce maka ba fa za su taba shiga aljanna bane Allah ka tsare mu da wannan hukunci wa huwa ghayru mumkin ba zai ce abu ne wanda ba zai yi ba fa kadhalika dukhuluhum aljanna haka nan shiga su aljanna ma ba zai yi ba haka Allah ya ce wa kadhalika kama haka nan ne ai aljaza'ul madhkur wannan sakamakon da aka ambata najzil mujrimin haka nan muke saka wa masu laifi Allah baya zaluntan bayin sa ubangiji duk gata yayi wa dan adam wallahi ya aiko masa manzanni manzanni masu hakuri manzanni masu isar da sako manzanni masu amana manzanni masu jajircewa duk abin da ake da bukata na shirya sai da suka nuna wa mutane duk kwatance da zai gamsar da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya mana kuma ubangiji cikin rahamarsa sai ya gadin alqur'anin da kansa yace shi wannan sako na shirya ni ne mai gadin sa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min hamidin min hakimin hamid barna ba za ta zakke masa ba ta kowace fajja kuma ubangiji bai sanya qur'ani mai wahalar ganewa ba walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir ay fahal min mutadhakkir akwai mai tunawa mun saukake shi yadda za a iya ganewa qur'ani sai aka kawo shi mai sauki yadda zaka fahimce shi to kaga duk wata gata fa Allah ya yi wa bayi kuma duk abin da ake bukata na shiga aljanna Allah ya musu kuma saboda rahamarsa sai shimfida gafara yace duk abin da mutum yayi na laifi a duniyar Allah nan inda ya koma zuwa ga Allah da sulhu ya tuba Allah sai ya hafe masa inna Allah ya gifiru dhunuba jami'a wace gata ta wuce wannan yanzu kai kai wa mutum laifi na daya kai na biyu ka je laifi shekara kai kana yin wannan laifin a wani kana masa kuma sai a karshe bayan kai ka koshi kuma sai ka dawo ka ce kai wanda laifuffukan da na makan nan kan ne ta maka ka yafe mun ai wani ba zai yafe ba saboda an yi masa ba sau ɗaya ba kuma dama ya yi kashedi ya ce me yasa kake mun wannan abu karka mun kaza in kashe yi mun kaza hakki na ka shiga amma kuma gobe ma sai sake kuma ana daɗa gaya masa amma gobe ma yana sakewa wani ma da makwabta za su zo su yi masa me yasa kake yi ce an yi din kuma ya sake yi kuma sai da ya shekara yana yi kuma sannan ya dawo ya ce wani yi haƙuri ka yafe mun a ai kaga sai mai rabo ne zai yafe wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim to ko ga fa ubangiji mutum zai kashe rayuwarsa ma gaba daya sabawa Allah yake yi idan har Allah ya nufe shi da shiriya ya dawo ya ce ya Allah wannan abin da nake yi na fahimci laifi ne saba maka ne mutum yayi nadama balle ya zubar da hawaye saboda nadamar da yayi yayi ma Allah alwashin ba zai kara ba kuma ya tuba ya kuma koma wajen biyayya ga Allah ba wai yafewa kawai ba sai Allah ya cicciko lada ya ce ga tukuici wace gata ne Allah bai wa bayawa ba kuma idan ya bawa yana bin Allah subhanahu wataala a lokacin da ya aikin kirki sai Allah ya ce ku bashi lada 10 an bashi abin da aka rubuta na wannan sai ya ce ku kara masa sai a ninka masa 10 bonus ne wani ma idan bawaye sai Allah ya ninka masa 700 ciyar da addini wani ma sai Allah ta'ala ya ninka masa sama da haka. Amma idan bawa ya yi laifi, sai Allah ya kaddara mala’ikunsa, mala’ikan gefen dama shi ne shugaba na gefen hagu mai biyayya gare shi. Wannan yana rakunin ɗin aikin kirki, wannan rakunin ɗin aikin da ba na daidai ba. Sai an yi aikin da ba daidai ba, na gefen hagu zai rubuta, sai mala’ikan gefen dama sai ya ce masa dakata tuku. Wataƙila bawan nan zai tuba ya gane ya yi laifi ma Ubangiji. In ya gane ya tuba nan take, to sai a ce, sai shi wannan sai ce ka gani ko, sai shi kuma a masa umarni sai ya rubuta lada ɗaya bonus. Amma in har aka ba shi wani ɗan lokaci, ɗan lahaza, kuma bai tuban ba, bai yi nadama ba, sai a ce to rubuta masa alhaki guda ɗaya. To wace gata ne Allah bai wa bawa ba? Don haka bawa in ya je kiyama sai ya ga ɗaya-ɗaya-ɗaya-ɗayan nan ya fiya ta zunubi gaba ɗaya bai nema ba, ya yadda ya lodi zunubinsa, ya ce haka zai yi karambani ya tafi kiyama da shi, ya ɗaibi kayansa ya tafi kiyama ɗai-ɗai-ɗai-ɗai ɗin nan, kuma har suka rinjayi goma-goma ɗari bakwai-bakwai, ninkin-baninkin-baninki suka rinjaye shi. To don Allah wa zai zarga? Fala yalumanna illa nafsahu. Shi saka Allah ya ce jaza'an wifaqa, sakamako ne wanda ya dace da abin da yayi. Allah ya ce wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah baya zaluntan kowa. To shi saka nan da ya ambaci wancan ba wai zaluntar su yayi ba, sai ya ce wa kadhalika najzil mujrimin, haka nan ne muke sakamako ga masu laifi, kafiran da suka kibin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce lahum min jahannama mihadu, suna da shimfiɗi a jahannama. Al-mahadu shi ne shimfiɗi wanda za a lullube mutum da shi, kamar shimfiɗi na jinjiri ko, shi ne al-mahadu. Kaifa nukallimu man kana fil mahadi sabiya, ma'ana bisa sama da ƙasa za musu shimfiɗa ta wuta. Lahum min jahannama mihadun firashun kenan, wa min fawqihim ghawash, a samansu kuma akwai lullubi na wuta. Aghadiyatun minan nar, lullubi na wuta wanda zai rufe su kuma sama da wannan shimfiɗin, jam'u ghashiya, abinda zai lullube su. Wa tanwihi iwadun minal ya'il mahdhufa, wa kadhalika najzi adh-dhalimin, kama haka nan ne muke sakan ya ma az-zalimai, inji Allah subhanahu wa ta'ala. Lokaci yayi ko? To sai mu tsaya anan. In Allah ya kai rayuwarmu, sai mu ji kuma me Allah ya tanadi ga mutanen kirki wanda suka bi shi, suka bi manzansa. Abinda muka faɗa daidai, Allah Ubangiji ya tara mu a cikin lada, wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana. Allah ka mana rahama, Allah ka sanya aljanna ta zama kofar mu. ‘Yan uwanmu da iyayenmu da suka gabace mu, Ubangiji Allah ka gafarta musu, Allah ka sa suna cikin rahama. Mu kuma idan namu ya zo, Ubangiji Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe. Allahumma ji alkhairu ayyamina yawma nalqaka fi. Dan uwanmu an masa jana'iza yau, malam malami Husaini Misau, bawan Allah ne wanda muka san shi mai kokari, ya dade mai jajircewa wajen bin Allah da bin manzansa. Mu dai haka za nahsibuhu wa la nuzakki ala Allahi ahada, amma zaman da muka yi da shi insha Allah zama ne wanda take ta shaidar kirki. Haka muka shaide shi tsawon shekaru sama da shekara 30 da yake, ni na san shi sama da haka, ni classmate ɗina ne, ba wai izala ce ta haɗa mu ba, classmate ɗina ne da muka je secondary form 1 da shi, tare muka je form 1 1979, kuma har muka gama 1984, ajin mu ɗaya ma same class. Don haka akwai sabo tsakanina da shi, dama na san shi kuma ya san ni, kuma abokina ne tun a makaranta, sannan kuma daga ba hidimar izala ta haɗa mu. Kullum gwagwarmayarsa takan sa na tuna wani abokinmu har ilau da ya rasu, Allah ya gafarta masa, Malam Yusuf Cigari, saboda tagwaye ne a hidimar izala sama da shekaru 30, kullum hidimar izala tare suke yi. Shi Malam Yusuf, Allah ya karɓi rayuwarsa shekaru da dama da suka wuce, kusan shekara 20 ko 20 da kaɗan. zai kai shekara 23 rasuwar sa. To shi kuma kage sai yanzu Allah ya ajalinsa. To muna roƙon Allah ta'ala ya tara masa abubuwa guda uku waɗanda muka shaida. Abu na farko, ya rasu a daren Juma'a a jiya, dan takaitaccen rashin lafiya ne ya same shi, kuma Allah ta'ala ya ajalinsa da daddare. Aka sallace shi yau bayan an yi sallar Juma'a. Muna roƙon Allah ta'ala ya cika masa abinda aka faɗa na albushir ga muminin da ya rasu daren Juma'a ko kuma safiyar ko kuma ranar wunin Juma'a. Sannan abu na biyu, ciwon ciki ne ya kashe shi, shi ya masa ajali. Ciwon ciki mai tsanani, ana cewa za a masa aiki yau da safi, Allah bai nufa ba. To kaga wannan yana daga cikin abubuwan da Annabi ya ambata, ya ce wal batinu shahidun, cikin waɗansu da ya jeranta, wanda ciwon ciki, musulmin da ciwon ciki ya kashe shi, mutuwar shahada ne. Muna roƙon Allah ya tabbatar masa da wannan shahadar. Sannan abu na uku, sana'un nasi alaihi, mutane sun yi yabo, kowa ya yi magana yabo yake a kansa. Mutane da dattawa sun zubar da hawaye lokacin da ake masa janaza. Kafin a masa janaza, lokacin da shugaba shi ya yi khutba kuma shi ya masa sallah, Professor Zubair Madaki, khutbar da yake yi ya yi santar ɗinta akan mutuwa da kuma shi malam malami. A wannan lokaci lafuzan da yake faɗa na shaidar da yake yi a kansa, mutane da yawa sun zubar da hawaye, kuma kowa zai yi magana yabo yake a kansa. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum shuhada'ullahi fi ardihi, an yi yabo a kayan mutum, mutanen kirki in sun yi yabo a kayan mutum da ya rasu, shaidar Allah ce insha Allah. Mutanen kirki in suka yi kushe a kayan mutum da ya mutu, to wannan ma shaidar Allah ce. Muna roƙon Allah ta'ala ya samu samu kyakkyawan shaida wajen mutanen kirki. To muna fatan waɗannan abubuwa guda uku su tabbata a gare shi, Allah ya kyautata ƙarshenmu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.